بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin laraba daren alkamis wanda yau yayi daidai da 22 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram wanda hijira yau na da shekara 1445 yau din yayi daidai da 9 ga watan 8 miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin Alhaji Abdullahi Yasu Waziri wanda ke wannan unguwa ta Federal Locus anan fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin tattaunawa mu da ku abun da ya shafi mu kai tsaye abun da ya shafi addinin musulunci a matsayin mu na musulmai gaba daya to addinin musulunci namu ne duka ba na wani bangare bane a matsayin ka na musulmi musulunci naka ne yasa qur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan ya kuma su imani ku shiga musulunci gaba ɗayanku kada ku bi tafarkin shaidan ko kar ku bi hanyoyi na shaidan innahu lakum aduwwun mubin domin shaidan shi mai bayyana kiyayya ne zuwa gare ku a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi a matsayinmu na musulmai to addinin musulunci babu shakka namu ne duk wani kitabi duk wata tattaunawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a cikin littafinsa alqur'ani to da mu yake kai tsaye da mu yake ba da waɗansu mu ake ba idan qur'ani iya magana ka ji da kai ake ba da wani ka ake ba in banda ayoyi wanda suke magana game da khususiyar annabawa ko za'i kirayi ba annabi a ce masa kaza kaza to wannan kai tsaye annabin take nufi amma umumin umarni da umumin hali a Qur'ani to ka ji da kai ake da ni ake da mu ake to wannan shine abin da ya kamata kowane musulmi ya sa a zuciyarsa ya dinga tunawa idan ayi magana kan umarni ayi kaza ayi kaza ayi kaza to ka ji da kai ake idan umarni ya zo kada ayi abu kaza kada ayi abu kaza to ka ji da kai ake to wannan babu shakka zai ƙara ma imani da alqur'ani kuma zai ƙara sanya ma son musulunci cikin zuciyarka Allah ta'ala ya mana jagora babu shakka za mu gabatar da wannan muhadara tamu amma muna cike da alhini na rashin ɗaya daga cikin ƴan uwa abokan da'awa Amini Malam Ibrahim Musa Albani Kuri wanda a daren jiya Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa wanda aka yi jana'izarsa a yau Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa dan dai shi abinda malamai suke cewa indai har mutun ya mutu an ji an yi masa sutura irin ta musulunci an dawo babu abinda zai tsaya babu abinda zai tsaya mai neman abinci ya tafi mai da'awa ya tafi babu abinda za a canja wannan iya cikin sunna da malamai suke dora al'umma aka illa dai waliyan gawar wanda su dole za a dinga zuwa musu ta'aziyya wanda bai samu jana'iza ba kwana 1 2 zuwa 3 zai je musu ta'aziyya su ne suke cikin alhini da rashin abubuwa wanda zai dauke musu hankali amma a matsayin mu na musulmi ɗan uwan juna bawan Allah ya mutu aka ja ka mai sutura aka dawo aka masa addu'o'i shikenan kowa sai ya tafi inda kuma yake kai ma kafin ka tazo tunda ba wanda ya san yaushe zai mutu a wani taki zai mutu babu shakka ba dan wannan dogaro ga wannan maganganu na malamai ba to da lecture ma ba za ta yi gaskiya to amma an riga an sanar kuma ga hakan ba saba wa musulunci bane kuma hasali ma abinda sunna take kira aka kenan kada a bada dama wajen zama wanda ake kiran zaman makoki, wanda wannan zaman da yawa ana bada shedar ana cigahi da gulmace-gulmace da zantuttukan mutane da cin naman mutane da ainacin wannan da almubazarantar da dukiyar mamacin tun kafin araba gadonta, duk wannan iya cin abin da musulunci ta kama su burki. Yanzu ya kai ya kawo idan har an yi mutuwa, to shi wanda aka yi wa mutuwa shi ake dora nauyi, duk wanda ya je zauna ma zaman dirshen go kaga dole lokacin abinci za a fito da abinci, in ana buƙatar ruwa za a kawo ruwa. Aglab gunda ake mai ƙarfi ya mutu to da dukiyar sa fa ake wannan hidima, kuma haramun ne, tunda duk inda mutum ya mutu duk wata lalitarsa da wata dukiyarsa aje rubuta ake. Malamai musamman malaman malikiya su ne suka ce sai in an ɗora abinci a wuta, an ɗora abinci kan wuta to shine dole in an bar shi ma lalacewa zai, dole za a ɗauko a cinye, amma an buhu aka buɗe to bayarwa za a yi a rufe, ya zama haƙƙi na magada. In kuma akwai wani babba a cikin ƴaƴan ko ƴan uwa to nauyin ya koma gare shi, kuma wannan nauyin dan dole zai yi ba dan iya so ba, ya zama dolen sa ne zai kai, kar a zage shi, kar a ce marowaci ne, kar a ce kaza da kaza da sauransu. Amma wannan dukkan abin da musulunci bai kira da wannan bane. Hasali ma gidan da aka yi mutuwa, manzon Allah ya ce yake koyi abinci ko kai gidan. Lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya mutu Allah ta'ala ya kare da shi, yake ce isna'u li ali ja'farin ta'am fa innahum ya'tihim mimma yashghiluhum, koyi abinci ko kai gidan Ja'far domin abin da ya shagaltar da su yazo. Duk matan da mai gidansu ya mutu ba su da wani karazunar yin abinci ko wani abu daban, to saboda haka sai a yi a ɗauke musu kewa a taya su jimami da jajjabi. To amma yanzu an canja, maimakon a kai musu yaji kuma a cinye su, kaga wannan abu ne wanda shari'a musamman sunna tana faɗa da wannan gaskiya. Shi malam Ibrahim Musa Albani kuri muna addu'ar Allah ya ji kansa, Allah ya karɓi shahadarsa. Abin mamaki rana Etiyo yanzu muna tare da shi, rana Etiyo Laraba mun yi muhadara a can daro ilimi unguwar Manawaci can layin Burundi, muna tare da shi na yi karatu ya yi da aliki, yauwa ya yi ta da ligi ko hattara da rabi, yauwa hattara da rabi muna tare da shi. Wani abin mamaki ma har batirin mota ta ya samu matsala, iya cikin motarsa ya buɗe bonnet ya ce a ɗauko batirin sa ta da motarta, ga wanda ya ɗauko mallam Isa iya nan gaje. Duk ashe al'amuran ƙarshe muke bugawa da shi gaba, yanzu muna tare da shi da ransa da lafiyarsa, ba tunanin mutuwa ba ko. To wallahi abin da zan faɗa mana kowa ya sawa ransa akwai wannan a gabansa, kuma ita mutuwan nan ba a mata shiri, yanda waga ya mutu ba shiri, wallahi kusan haka za mu yi. Ba wanda aka ce yau ya shirya wa mutuwa sannan ta zo masa babu shi, annabawa ne kaɗai ake sanar da su lokacin da za su mutu, amma an ba annabi ba wanda za a yi wa wannan, sai dai kawai ta zo ma baktatan, ko cikin shiri ko ba shiri, ko cikin zato mai kyau ko cikin zato mara kyau. Amma shi muna kyauta samun zato domin mutuwa ya yi ta shahada, an je har gidansa akan mutuncinsa da dukiyarsa an kashe shi. Iya ƙoƙarin kare mutuncin kansa da kare dukiyarsa aka samu an su ɓata gari su kashe shi. To babu shakka manzon Allah ya ce duk wanda aka kashe akan kare mutuncinsa shahada yi. Man qutila duna irdihi fa huwa shahid, man qutila duna malihi fa huwa shahid. Duk wanda aka kashe iya ƙoƙarin kare mutuncinsa yayi shahada, wanda aka kashe shi iya ƙoƙarin kare dukiyarsa yayi shahada. To muna yi masa addu'a Allah ya sa wannan shahada tabbata a kansa, Allah ya yafe masa kusakuransa, ayyukansa na alkhairi da ya gabatar a rayuwa Allah ya karɓa masa, Allah ya tattali bayansa, Allah ta'ala ya yi riko da bayansa, Allah ya danka bayansa a hannu na gari, Allah ta'ala kada ka bari bayansa ta lalace don bayana. Allah yanda yi wa addininka ɗawainiya da bayinka, Allah ka kula da bayansa ya Allah, Allah ka kula da bayansa ya Allah, Allah ta'ala ka yi masa rahama, ka ji kansa mu ma ka ji kanmu da mahaifinmu gaba daya. To babu shakka laccar ta zo ba wani shiri da muka yi mata domin wannan jimamin da abubuwan da suka faru na gabanmu, amma dole za mu duba mu ga buƙatuwar al'umma, wanda buƙatuwar nan tana nan ga Allah rabinta, wani ɓangare kuma a junanmu. an fahimta kamar yanda shi Allah yake faɗa subhanahu wataala yake cewa wannan addini darfuhu biyadillahi wa darfuhu biaydikum wani bangaren a hannun Allah yake wani bangaren a hannun ku yake akwai abin da Allah zai ce ku yi ba dan ba zai iya ba dan ya gode imanin ku dan kuma ku yadda ku bayunsa ne dan kuma ya daukaka darajar masu yi dan kuma a lahira waɗanda ba su yi ba su ga takeici da bakin ciki akan kin bin umarnin Allah da suka yi duk wani abu da Allah ya ce mu yi in ma na addini in ma na taimakon juna da juna saboda wannan ne kawai na farko jarrabawa ce dama kuma rayuwar a cikin jarrabawa take na biyu za a ga yaya za ka bi umarnin Ubangijin ga ko ba za ka bi ba na uku a Allah ya sanya warakar wa'ansu matsalolinmu a junanmu an fahimta wasu matsalolin mu ne za mu warware a kan musu ka'idar inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim abu na gaba a ƙarƙashin wannan dai domin kuma Allah ta'ala ya yi sakayya da lada da rahama ga jin kai masu bin umarninsa domin kuma wanda suka ki bin umarnin Allah din su ga nadama da bakin ciki da kai shi a gobal kiyama to wannan shine dukkan wani tsari da Ubangiji yake cewa ku yi kaza ko ku bar kaza ku yi kaza ko ku bar kaza to babu shakka Allah ta'ala ya kira mutanen duniya duka ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz qur'ani yake cewa Allah ya ce ya ayyuhan nasu wannan suna cewa ni da'ul am ne kira ne generality akai wannan kira kowa ya shigo ciki ba wanda bai shigo cikin kiran ba amma akwai kira da ake kuma kebancewa ne kamar ya ayyuhal ladina amanu nida'ul khas ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhar rasulu to wani an kebance wani ko wasu da kira amma aka ce ya ayyuhan nasu to gaba daya am ne kowa da kowa ya shigo ciki to Allah ya ce ya ku mutane dukkanku antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah dukkanmu da mawadatanmu da talakawanmu da malamanmu da ɗaliban ilimi da shugabanni da mabiya dukkanmu Allah ya ce da mazanmu da mata da yara da manya Allah ya ce mu mabukata ne zuwa gare shi mabukata ne antumul fuqara idan aka ce faqir shi ne muhtaji mabukaci wanda yake da bukata ba dan adam din da bace da bukata abun Allah babu shi an fahimta yasa a wata ayar yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wannan wanda kuke ta yawan daga hannu kuna roƙonsa kowa ya daga hannu Allah 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 to shi wannan wanda ake nufi domin ya biya bukatu to ya ce a kiyaye dokinsa sannan kuma a sada zumunci a wata ayar yake cewa a ban tambaye ku wani abu naku ba a'a da yake cewa ku taimaki addinin Allah da abin da shi Allah ya bauku Allah ta'ala kuma ya ce ba wani abu da Allah yake nufi cikin arzikin da ya baku ba abin da zai da shi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minkum min rizqin ba na nufin wani arzikin ku to a hasali ma shi ya baku ai shi ne ya baku ba wani abin da zai da shi ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kuma ba na buƙatar da ciyarwa na ce ku ci da Allah ta'ala Allahu an zalika ulun kabira an fahimta ya ce ku ne mabukata kuma shi ne mai bayarwa kuma ya ce ku taimaki junanku da junanku yasa a farkon bakara yake cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah nan abin bauta gare mu ubangijinmu mahaliccinmu to shi ne ya halicci komai don mu ya halicci shi an fahimta yasa wannan ayat tana cikin ayat da ke karfafa ayat cikin suratul isra da Allah ke cewa laqad karramna bani adam duk abin da ka sani wanda Allah ya halitta ka san shi baka san shi ba to Allah ya halicci idan ya mana hidima ne ruwa. Ku duba dai alal misali dabbobi, wata dabbar inda Allah ta'ala zai cire mata original dan adam yake mata, dan adam bai sai jigunta ba. Ka dau misali raƙuma ko shanu, in ba dan Allah ya hore mana su ba, ba yanda za a yi ka danne shi har ka yanka ka ci nama zaba zai ba. To Allah ne ya hore mana su, mu duba ƙasa mu yi gini mu yi wane ne duk akan ta mino ma, in ba dan Allah ya hore ƙasar ba mu isa mu sarrafa ta ba. Huwallazi ja'alakum al-arda zalulan, Allah ne ya hore muku ƙasar ne zalul, ya hore ta mu yi kaza mu yi kaza, duk abin da muke so mu yi ga tana akan ta. Ka'idar Allah ne ya halice ta dan ta yi mana hidima. Ka duba ruwa da Allah yake yi, wani a sama zai zubo, wani kuma a dam-dam Allah ya tsare shi, duka danya mana hidima ne. Mi noman rani, mi na damuna, mi yi wane ne, mi wane ne, duka wannan dan mu yayi. An fahimta? Yayi sama ya ɗaga rana, ɗagawa mai nisa domin mu iya rayuwa, kuma ɗumin nata ya amfanar da mu da dabbobinmu da shukokinmu. Yayi dare domin mu huta, ka tashi tun safe ka yi nan ka yi nan ka buga nan ka buga nan, to sai Allah ya ce akwai wasu awoyi da kuma zai sa ƙwaƙwalwarka da jikinka su huta. Duka wannan Allah ne don mu samu nutsuwa wajen bauta masa, don mu samu nutsuwa wajen bin umarninsa. To Allah da ya mana wannan tagomacin da baya kirguwa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku zauna ku dinga kidayen ni'imomin Allah, Allah ya ce wallahi ba ku isa ku lissafa su ba. Ba wanda ya sai lissafa ni'imar Allah da Allah ya masa, ba wanda ya sai wannan. Allah ta'ala ya ma ni'ima bila adadin wanda ba ta kirguwa. An ce akwai wani bawan Allah da shedan ya so ya zamar da shi, mutum ne mai yawan ibada, mai kokarin ibada, sai yaga kamar ibadar da yake yi wa Allah ta kai ma Allah ya masa rahama. Shedan ya so ya rinjaye shi cikin mafarki, sai Allah ya kaddara ga kaman ya mutu, ya mutu a mafarki. An je wajen hisabi, ana hisabi ayyukan mutane, wani a bashi kaza na alkhairinsa, wani a bashi kaza na alkhairinsa. Da aka zo kansa, sai aka ce da shi iya ganin ibadar da yawa Allah da da'ar da yawa Allah kamar ta cancanci ma Allah ya masa rahama. Ya ce eh, ya ce to cikin ni'imomin da Allah ya masa mala'ika ke cewa da shi akwai ni'imomin da Ubangiji ya ma da ba sa kirguwa, amma za mu ɗauko ni'ima ɗaya, ita ma ɗayar mu kasa ta kashi saba'in, sai mu gwada ta da ibadar ka mu ga yaya abin zai kasance. Aka ɗauko ni'imar ido, wannan ido gani da za ka yi na lokaci ɗaya, ka bambance fari da baki da shuɗi da kore da tsanwa-tsanwa da waye, duk kallo ɗaya za ka iya bambance komai da komai. Ka yi da idan ka iya kallo, amma in kala ta kai ɗari gabanka za ka iya bambance ta a lokaci ɗaya. To wannan kallon na lokaci ɗaya ka ɗauko shi, shi ma aka kasa shi gida saba'in, aka ce to a gwada da ibadarka gaba ɗaya. Da aka gwada sai wannan ni'imar ganin ta rinjaye ibadar. Ya ce Allah na tuba, a shigar da ni aljanna da rahmarka. Yasa aikin da Allah ya ce ka yi ba don Allah iya buƙatar aikin ba ne, domin ya ga yaya za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba. Ka yadda shi ne mahaliccinka, shi ne Ubangijinka ko ba ka yadda ba, wannan shi ne kaɗai abin da Allah yake so ya gani. Amma ba wani ɗan adam wai da aikinsa da yake wa Allah zai ba shi aljanna, wallahi babu shi. Hatta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda zai higa aljanna face shi in Allah ya lullube shi da rahamarsa. Sahabai suka ce hatta anta ya rasulullah, har kai? Ya ce hatta ana, har ni ɗin ma, sai dai in Allah ya lullube da rahama zan samu aljanna. Saboda ka gane cewa in an ce ka yi sallah kanka kake yiwa, in an ce ka yi azumi kanka kake yiwa, in an ce ka yi sadaka ka yi zakka ka yi wani, duk kanka kake yiwa. Ubangiji ya ga ya attempt da za ka yi, wajen bin umarninsa ko kin bin umarninsa, wannan shine abin da Allah yake kula ga kowa a cikin bayinsa. Saboda idan Ubangiji ya ce mana kaza mu yi, to na farko ka sa a zuciyarka Allah ba mabukaci bane, ba shi da bukatar komai. Kuma duk abin da Allah ya ce ka yi, to alkhairinsa 100% kanka zai dawo tun a duniya. Yanzu misali ka dau mutumin da yake karanta alqur'ani, dalibin qur'ani ne har ya tsufa iya karanta alqur'ani mai girma, wallahi malamai sun ce ko yayi shekara 100 to ba zai tsufan da zai rikice a rayuwarsa. Wannan mujarrab ne, ko yayi shekara 100 a rayuwarsa ba zai tsufan da zai rikice a rayuwarsa ba, domin albarkar idonsa iya kallon alqur'ani mai girma. Kun ga tun kafin ya je lahira Allah ya bashi ladan karatun qur'aninsa, tun a duniya ya fara ganin sakamako. Ku duba mutumin da ya saba salloli, musamman sallolin dare, ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama, wata jinya ta kama shi ko wata larura ta zo masa, wannan lokacin da yake ibada wani abu zai shamake shi ya kasa yi, to Allah zai ce mala'iku ga bawa na can yau wani uzuri ya hana shi aikin da yake, ku je ku rubuta masa ladan yana yi, domin Allah karimi ne. An fahimta? Wani aikin tun a duniyar zaka fara ganin sakamakonsa, ballanta na aje lahira. To abinda nake so mu tsaya a kansa, muna cikin wani yanayi wanda dukkan mai hankali ya san dan adam, musamman a wannan yanki namu, bai taba shigo wani situation wanda rayuwa take da tsada irin wannan lokacin ba. Dattawa, iyayenmu masu shekaru da yawa sun faɗi wannan, balanta na 'yan bana 7 ba a taba shigo wani lokaci da rayuwa ta yi tsada kaman wannan lokacin ba. Duk kudin mutum, duk samunsa, to zaka ji iya tattauna ma kan cewa akwai abubuwan da bai taba zaton su haka ba, kuma haka zai kasance. Duk samunsa ba nan talakawa ko talaka wanda ba shi da wadata, ba shi da samu mai yawa. Ga wannan yanayi da Allah ta'ala cikin ikonsa da iliminsa da sanansa muka shigo shi, to babu shakka jarrabawar ta fi karuwa, ta karu akan marasa shi, kuma jarrabawar ta karu akan masu shi. Allah da masu shi din da waɗanda ba su da shi din, dukkanin suna cikin jarrabawa. Kuma ka sani a matsayina na musulmi, a matsayinka na musulmi, to Allah ya ce ya halicce mu ne ma don jarrabawa. Allazi khalaqal mauta wal hayata, sai ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, waye cikin ku zai kyautata aikinsa. In talaka ne kai, waye zai kyautata talaucinsa? Idan mai kuɗi ne kai, waye zai kyautata dukiyarsa? Sai Allah ya yi amfani da lafazin ahsan, bai ci aksar ba, domin yawan abu ba ikilasi, ba niyya mai kyau, Allah ba ruwansa da shi. Amma kaɗan da kyakkyawan niyya, kuma Allah da shi yake ba da sakamako. An fahimci wannan? Saboda haka irin wannan yanayin ya kamata talakawa su ne mafi yawa, to sai su ƙara haƙuri akan haƙuri, su dinga tuna baya, suna karanta tarihi, suna ganin meye da meye yake faruwa a baya, domin su ɗau izina kuma su gane cewa ba su bane faru. Zan buga mana misali daga gidan manzon Allah da farko kenan, sallallahu alaihi wasallam. Akwai annabin da Allah ya sa sama ta mai ruwan zinariya, shine annabi Ayub alaihi salam. Bayan ya yi jinya, Allah ya jarabe shi, komai nasa ya kare, har iyalansa ma babu, ba wani abu da ya saura a rayuwarsa ban da rayuwarsa da bayinsa. Amma da ya ci jarrabawar, sai Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra lil abidin. Allah ya ce sai muka dawo masa da iyalinsa. Wasu malaman suka ce iyalan nasa da suka mutu su aka tasar, aka dawo masa da su. Dan sawa ne ya mutu, gashi nan ya dawo. To Allah ne, ba aikin ka bane. innahu ala kulli shay'in qadir. An fahimta? Sannan kuma aka ƙara masa wa'ansu kwatankwacin su aka bashi. To Annabi Ayyub alaihi salam da Allah ya kama masa waraka ta zai warki, sai aka ce ruwa ya yi wanka. An ba an gane ko? Ruwan da Allah ke cewa baridin wa sharabdin, ruwa ka yi wanka ka sha. To iya cikin baya ya kewaya iya wanka, ko sai Allah ya sa sama take mai ruwan zinariya kamar fari suna tsoka kuma duk zinari, ka san ba ta lauci kenan. Kaga ya zama emefele kenan. A da hima yin ta kansa yake emefele ko an je iya can ana ya haɗu da masu binciken duniya. An fahimta? Kaga dai ana ma ruwan kuɗi a gidanka, ai kaga kuma kuɗin ka san ba zai ƙare ba dai kam. Ka san arziki ne daga Allah kawai. To Annabi Ayyub an masa wannan a matsayinsa na annabi wanda ƙasa yake da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ka ɗau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ya ɗaga hannu kafin ya sauke iya da bukata a gun Allah, Allah ya biya masa bukata. Amma wata rana sai da yi baƙo, kusan duk mutumin kirki iya jin kunyar baƙo. Girmama baƙo iya cikin ɗabi'un annabawa. Annabi Ibrahim alayhi salam baƙo ya yi baƙi, ya yi baƙin mala'iku za su halakar da mutanen Annabi Lut alayhi salam. Bai san mala'iku ba ne, sun zo mai a siffar mutane, iya gaisawa da su sai koma gida ya ce a danne ɗan marƙiya yankan shi. Domin girmama baƙo al'adar annabawa ce, al'adar mutanen kirki ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa nan baƙo sai tura gidansa ya ce a je a nemo mai abin da za a ba baƙo ya ci. Iya majalisinsa a zaune, iya masallaci. Ɗan aika ya je ɗaki bayan ɗaki na iyayen muminai guda tara, amma ba a samu kunu ko kokon da zai cika wannan kofin a kawo baƙo ba samu. A gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gidan da in Allah ya ce a masa ruwan zinariya wallahi za a yi. Amma manzon Allah ya kwana babu a gidan, abinda za a biya baƙo ya ci babu. Ɗan aika ya zo ya ce ya rasulullahi duka gidan ba komai, ko ɗan ruwa da dabino da za a kawo baƙo ba samu. Manzon Allah ya tashi ya ce cikin sahabbansa wane ne zai je ya sauki wannan baƙon nawa, amma ni kuma na masa alƙawarin aljanna gobe alƙiyama. Akwai Abu Ɗalha al-Ansari sai ya ɗaga hannu shi ha'ana ya rasulullah. Manzon Allah gani zan sauke shi, shi ma kuma confidence ne irin nasu, ba shi da bai san akwai wani abu da ya bari a gidan ba wanda iya da tabbas za a samu abin da za a bi baƙon, ko ya ji dai aljanna ko shi kenan. Ya ɗauke shi ya je ya ce matarsa, to akrimi dhifi rasulillah, wannan baƙon ba nawa bane, baƙon manzon Allah ne. Duk wani girmamawa da iya abin ciki sai take cewa wallahi mai gida baka sani bane, yau ba komai ba a gidan nan, abincin yara ne kadai ya rabu da ni da kai duk ba rabin mu abincin. Ya ce akwai abincin yaran ko? Sai ta ce eh da akwai. Sai ya ce to fa nawmihim, kisa su yi bacci ki musu dubara, kamar abincin iyakan murhu zai nuna bai nuna ba, haka su yi bacci. Idan sun yi bacci to ki ɗauko abincin nan na yara ki kawo gabanmu da baƙon, mu yi kamar muna ci amma mu haƙura, kar mu ci mu kwana da yawa, bar baƙon manzon Allah shi abinci. Aka kawo wannan abinci na yara, bayan yaran sun yi bacci ba su ci ba, da shi da matar sun haƙura su kwana da yunwa, baƙon manzon Allah ya ci wannan abinci ya sha ruwa, da asuba sun tafi masallaci da baƙon. Sai manzon Allah yake murmushi da ya gansu, yake cewa ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulana albariha, mana har Allah ya yi wa manzon Allah wahayin abin da ya faru a gidan. Ya ce abin da ka aikata da matarka jiya Allah iya jinjina mu. Kun ga babun ta kai babu a gidan manzon Allah a rasa abin da za a ci. A gidan sahabi abincin da yara ne kadai za su ci ya ragu ba komai. Waɗannan mutane Allah ya yi ishara da su ba cikin Alƙur'ani ba. Allah ya san da zamansu, ya ba da labarinsu. An fahimta? Nana Aisha radiyallahu anha ta taɓa cewa akwai ran da muka yi kwana ɗaiɗai kwanan wata guda ba a ɗora tukunya a murhu ba a gidan manzon Allah.
babu abin da za a dafa a ci babu shi. Sahabin yake tambaye ta ya ummul mu'minin ala ayyi shay'in ta'ishu, akan me kuke rayuwa kuma sama da wata guda ba dore girki ba, me kuke ci kuke rayuwa? Sai duke cewa aina ishu alal aswadain, muna rayuwa ne kan bakakken abubuwa guda biyu. Tace at-tamratu wal ma, da dibino da ruwa muke ci gawa, a dan ci dibino kwaya ɗaya biyu a sharuwa shikenan, haka ake shi ne abincin, shi ne abincin safe, shi ne abincin rana, shi ne abincin dare. Sama da wata an yi irin wannan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ashe kai yau in kwana biyu kai baka ci ba, to sai ka tuna da wannan, sai ka tuna da gidan manzon Allah, sai ka tuna da gidan sahabbai, kaga wace irin rayuwa akai a wannan gidajen, ko meye matsayin su, meye matsayin imanin su, sai hankalin ka ya kwanta. Sahabbai sun gwammata su kwana kwana ba iyaka da yin wakan zuci haram, ko su je mutuncin su ya zube akan abin duniya, wallahi sun hakura su mutu da talauci, domin mutunci da addini haka suke tafiya. Yanda ba za ka yi bari da addininka ba, to kar ka yadda ka yi bari da mutuncinka. Kar a garin neman abin duniya a gun wani, ko kwaɗayin abin wani, ko sa'ido cikin abin da Allah ya biya wani, kar ka yadda mutuncinka ya zube. Allah iya sana da kai, Allah bai manta da kai ba. Kana cikin jarrabawa ne, kai hakuri, waɗanda suka fi ka daraja da matsayi a gun Allah, Allah ya jarrabe su, kuma sun ci jarrabawan sun gama da duniya lafiya. Kai ma Allah iya testing din imaninka ne, ga ya za ka yi, ya za ka yi, za ka kauce hanya ko za ka tsaya kan imani? To duk wani wanda yake cikin babu da cikin kaka na kayi da wahalar rayuwa, to babu shakka in iya da imani irin wannan magabatan da abin da ya faru da su, to zai kara maka kwanciyar hankali, zai ka zai rage, zai sassauta ma irin kuncin zuciyar da yake ciki. Akwai wani bawan Allah wanda ɗaya daga cikin malamanmu na sunna, Dr. Mansur Isa Yarwa Bauchi, wata rana yake ba da labarin shi, wani mutum ne a ƙasar Saudiya tun can lokacin baya, tun Saudiya ma bata kai ba a samu ci gaba irin na yanzu ba, wani bawan Allah mai yawan Allah ya mai dukiya, tun a lokacin ma mutum ne mai yawan alkhairi, duk inda ya ji ana buƙatar abinci da abin sha, to shikenan kaiwa yake, inda Allah ya ba shi dama iya kaiwa. Wata rana sai Allah ya masa arzikin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi mafarki da manzon Allah, sai manzon Allah yake cewa da cikin mafarkin, ka zo a cikin garin Makka kana ta bayarwa, kana ta taimakawa ansu, alhali wa ansu masana da abin da za su ci, amma akwai ƙauye kaza a kusa da gari kaza, akwai wani bawan Allah, azumi ake na Ramadan, yau kwana biyu zuwa na uku yayi azumi, abin da yake ci a bakinsa, domin babu shi kuma limamin wani masallaci, amma farki manzon Allah ya faɗa masa garin, ya faɗa masa ƙauyen, ya faɗa mai sunan masallacin, yace yau din nan ka ɗau wani abu cikin dukiyar ka kai masa taimako. Mutumin nan ya tashi daga bacci, tun a lokacin ma an ci ƙasar Saudiyar ba motoci da yawa, mota sai wada dawa ne, yasa aka yi loading kayan abinci mai yawa, ya ɗauki kuɗi mai yawa a lokacin, da niyyar ya je ya nemi wannan bawan Allah ya bashi, ya tafi ya kusan wuni iya tafiya, Allah ya taimaki ya samu garin mai wannan sunan da aka faɗa masa a mafarki. Ya ce unguwa kaza a garin aka kai shi, ya ce masallaci kaza aka kai shi, ya maji ya je dab da lokacin sallar magariba, ya je ya faka motarsa gefe a lalabi, ba wanda ya san abin da ke ciki, ya yi alwala ya shigo masallacin. Limami yana shigowa, sai ce ah, kamar baƙo nake gani, na ga baƙo furta, baƙo muka yi? Sai ke ce e, baƙo aka yi. Sai ce to ni zan sauke shi. An fahimta? Kuma ba shi da komai. Aka yi sallan magariba, kowa ya koma gidansa, ya buɗe baki, ya ce to baƙo mu tafi. Suna zuwa gidansa, ya je ya ji matarsa, ya ce to ga baƙo, ta ce wallahi ka sani baƙo, in ban da ruwa, ordinary ruwa ba mu da komai a gidan. Ya ce to haka Allah ya hore mana, ba mu da komai sai ruwa. Ni kuma na yi alƙawarin ba wanda zan roƙa a duniya, in dai abin duniya ne. Ya ɗauko wannan ruwan ya kawo wa wannan baƙon, yace mallan ga abin da Allah ya hore ai sharuwa ai bude baki ke karba ya sha ko sai gama kuka shi mutumin da yazo yake cewa me yake baka kuka sai yace to zauna ka ji yace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafarki da shi yake bani labarin ka jiya da daddare ne mafarki yake cin min ne mu kaza ni mutumin kasasa ni mutumin garin baka ne ban taba sanin garin nan ba ban taba zuwa ba amma a mafarki manzon Allah ya sun nudu gaya min sunan garin ya faɗa min sunan ka da masallacin ka yace ni dauko wani abu cikin abin da Allah ya hore min na baka kuma yace yau kwanan ka uku baka ci komai ba sai ruwa yace wallahi haka ne yau ni da zaman mu na uku babu nan muka shiga ka duba mutumin da har Allah ya wa manzon Allah ilhamarsa ya sai shi matsayinsa na limami amma kwana uku bai ci abinci ba daga ruwa sai ruwa amma bai ji ya zubu da mutuncin ina kansa a gaban wani ba yace to daga yau kai ma Allah ya fitar da kai daga wannan matsala aka je ci kaga wannan motar duka kayan abinci ne wallahi kuma kai na kawo fi sabilillah a sauke kuma ga kudi ka je ka rike ka ci gaba da rayuwarka ya bashi wannan da aka zo yin sallar isha sai ya ce wa mamansa to alhamdulillah ya jama'a kowa ya tsaya Allah ya kawo waraka abin ya zaka ce ina lillahi ya ce jama'a ku tsaya Allah ya kawo waraka mutumin ya ce wallahi dan abin da za a yi amfani a gidansa shi kadai ya iba amma duk wannan lodin motar a lokacin ya rabar da ita wana-wana ku dau buhu wana-wana ku dau buhu wana-wana ku dau buhu haka duk ya rabe abincin kudin ma ya dinga dauka iya bayarwa iya bayarwa mutumin nan ya taho iya ta mamaki ya ce mutumin da yake cikin wannan yanayin amma Allah ta'ala ya bashi wani alkhairi a lokaci ɗaya ba zato ba tsammani kuma ya zo ya rabarwa da al'umma wannan ba karamin mutum bane wannan ba karamin mutum bane an fahimta wannan ba karamin mutum bane saboda kai ce to shikenan daga nan gaba duk abin da ya faru da kai to ina nan ka aika me zan zo in taimake ka wallahi yake cewa ya dawo gida bai fusati ba Allah ya kafa rayuwar wannan mutum muhallu shahid a wannan gajeren kisa shine a duk yanda dan adam ya kai to sai ya tuna irin matsayin da Allah ta'ala ya wa magabata wanda Allah yake jarraba su da jarrabawa daban-daban wanda in ka tuna da su din zaka dauka kai a rayuwarka idan aka ce ka zama dan dakon takalmin su ma ka samu daraja ka samu kima domin imanin su ya kai har ishara Allah da manzo suke a kansu amma ga irin yanayin da suka shiga akwai Imam Ahmad dan Hanbal Allah ta'ala ya kara yadda da shi dukkan musulmi ai ya san Imam Ahmad dan Hanbal ai an fahimta Imam Ahmad dan Hanbal ɗaya daga cikin malaman mazhabin guda hudu wanda shine makusa na ƙarshen su daga Imam Abu Hanifa an gane ko Nu'man bin Sabit sai Imam Malik bin Anas sai Imam Shafi'i Muhammad bin Idris sai kuma shi Imam Ahmad dan Hanbal akwai lokacin da suna karatu a Misra suna karatu a kasar Egypt yanzu sai aka samu matsala aka masa satar kaya dan guzurinsa na karatu duka aka sace ba shi da komai sai ya fuskanci hakan an mai sata to sai alƙawari ba wanda zai je neman taimakonsa amma dole dan adam ba zai rayu ba sai da abinci sai da bukatu ne yau da gobe dole ne wannan sai je samu an su manyan malamai ya ce da Allah iya so a bashi aiki na rubuta hadisi kamar guda 500 ko 1000 amma iya so a yi a kwangilanci a faɗi nawa za a bashi an fahimta zai rubuta hadisi na sahabbai akalla guda 500 ko dai yanayin yadda mutum yake so ɗaya ya ce a rubuta mai 500 ɗaya ma ya ce a rubuta mai 500 ce tono za ku bani ko ya faɗa abin da za a bashi ya ce shikenan ya zo ya zauna cikin kwana ɗaya biyu ku yi gama wannan aikin ya kai musu abin da suka bashi na haƙƙinsa da shi ya mai da abubuwan da yake bukata ci gaba da karatunsa duba Imam Ahmad
iya cikin mutanen da tarihin duniya na musulunci ba zai cika ba sai da shi an bayyana duk wannan a takeice misalai ne nake kawo yan uwa wanda in kana ciki ina ciki wanda Allah ta'ala ya jarrabe su da kuncin rayuwa musamman a wannan yanayin da masu kuncin rayuwa sun fi yawa to sai ka tana irin waɗannan bayin Allah ya Allah ya da su wanda in so ne da kauna Allah ya fi son su da kai ya fi son su da ni sun fi mu matsayi da kima a gurbin izza amma ga Allah yanda ya bari suka shiga domin ya tasta imaninsu saboda ka duk wani wanda Allah ta'ala ya kaddara masa ya fada cikin wannan kuzazzabar rayuwar da kuncin rayuwa ko iya da jari babu ko iya gun aiki an kore shi ko an dakatar da shi ko an yi waye to ya sani cewa Allah iya sanar da shi kuma yayi wannan ne domin ya jarrabe shi ga yaya zai yi zai kama kama ne ya zubar da imaninsa ya zubar da mutuncinsa ko zai tsaya ya tsayu ya fuskanci Allah din tunda dama ai bai san ma zai zama ba ai hal ta'ala al-insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da can ma baka zama wanda za a ce wane ba ma ba kai ba iyayenka ba kakanninka Allah ya saka fito ta tsatsan wane har ka zo ka zama din aka haife ka ka girma in bangaren boko ne kai ta karatu har ka zama abin da ka zama in dan kasuwa ne ka tayi ka fara kasuwanci har ka zama abin da ka zama in dalibin ilimi ne ka tashi ka fara karatu har ka zama abin da ka zama to ka tana kai far rayuwa a lokacin da ba kai bane wannan ba kai wannan rayuwar lokacin da an kai ne officer ba a san ka ba an kai ne head of ai ba a sani ba kai rayuwa a lokacin da ba a san ka ba to kuma ayo Allah ya ara ma dama ya baka shekaru a cikin wannan ni'imar to kuma Allah dan ya tasta ka din sai zare ni'imar ko ya tsaida ita ko ya rage ta sai ga kuma ya za ka yi a galatiyarmu muna da bakin kuka ba mu da bakin godiya ne yawancinmu haka ne Allah zai mata goma shi shekara da shekaru amma wallahi da kyar za a samu kaɗan daga cikin musulmi na godiya da ta kamata zuwa ga Allah amma a yau Allah iya kama jarraba yau ɗaya sai wani ya kasa jure jarrabawar kwana ɗaya a rayuwarsa sai surutu sai faɗe-faɗe sai maganganu sai wannan sai wannan kuma suffa ce wanda ba ta mutanen kirki ba ce Qur'ani yana ba mu labari cikin suratul ma'arij yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a yace illal musallin Allah yace haƙiƙa dan adam amma na sun ce ba ismul jins bane a ba'dhi ne wa'ansu daga cikin mutane kamar munafikai da kafirai da yahudawa Allah ya halicce su da wani ciwo na san kai kini halu ciwon san kai mutum in ba matsalar sa ba matsalar da ya sani to mutane waɗanda ba mutanen kirki ba suna da irin wannan matsalar sai Allah yake faɗar wa'ansu daga cikin halayyarsu idza massahu sharru jazwa idan Allah ya shafe shi da wata jarrabawa siraki ina jazo duk inda yaje ba zai iya shiru da bakinsa ba wallahi kai na ciwo yake wallahi kafata na targade wallahi matata ba ta da lafiya wallahi dana kaza Allah matata mata kusa haihuwa wane ne duk inda yaje bakinsa ba zai shiru akan irin wani abu da Allah ya kama na jarrabawa idza massahu sharru jazwa ba shi da hakuri ko kadan ko na kwana ɗaya ko na yi ne akan ya hakura akan wata jarraba da ubangiji ya kama sa amma kuma ya tuna yayi shekara da shekaru a cikin ni'ima din amma jarrabawar ta zo dan kankanin lokaci ya kasa hakuri kuma sai Allah ya ce halinsa na biyu wa idza massahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ne ya shafe sai ya shiru ba mai ji wani halin mu Allah yake faɗa musamman da yanzu an zo transfer ɗin nan mutum ya nan kiram sai ya ga transfer a wayarsa sai ya shiru yace al MTN sun dame ni da mai sauri wallahi ina cikin mutane yake kaga ya kace ba wanda ya ga me ya zo
ba wai a zo an kawo kudi dim a hannu ana gani ba abin ya zama to ko tare account nake transfer he amai transfer 1500 miliyan guda amma wani ma ko mata su ba za su ni ba kaga manu a kira ko ya samu riba a kasuwa ko ya samu promotion gun aiki ko an masa wata kyauta ko ya hadu da wani alkhairi in ka hada mutane 100 da wahala ka budda zakar 10 wanda zace wani da Allah ga dan wannan wallahi je na samu wani alkhairi wallahi zai wahala wani mafi kusancin sama wallahi ba zai san ya samu alkhairi ba a galibiya haka muke rayuwa in ka ji bakin mu babu ce amma ba mu da bakin godiya yasa Bahaushe yake cewa duk wanda ka ji iya bada labarin dadi to ba a lokacin bane an gane ko amma shi ka ai wallahi ai mun ci riba ai kasuwa ta gara a lokacin to ba lokacin ke bada labarin ba kamar bare ne ko bariya yake bada labarin amma a lokacin da abin yake gudana ba zai fada ba haka a galibiya muke an fahimta to saboda haka daga cikin irin abin da yake ragewa mutane radadin talauci akwai godiya ga Allah da hakuri da juriya Allah ya ce akwai wa'ansu bayina wanda ba su da shi din amma wallahi baka isa ka gane ba su da shi ba an fahimta wa'ansu ma zaton mawadata suke musu ma don ba za su taba yarda da kasance da ba su da shi ba sai Allah ya ce da ku yi sacin a cikin ku ku duba ku yi nazari ku zurfafa bincike ko ta hanyar yara ko mata wallahi akwai wanda kake ganin sa cikin rufin asiriya idonka da riga da komai amma wallahi ba a girgi a gidansa kuma wallahi ba ku sani ba domin iya cikin wancan bayin Allah tahasabuhumul jahilu aganiya amma Allah ya ce mina ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa Allah ya ce za ku gane su da kamar su irin waɗancan bayin Allah da ya ce a neme su a ba su dukiyar zakka ko sadaka sai Allah ya ce daga cikin alamunsu da abin da za ku gane su ba sa taɓa roƙon kowa komai ba wanda za su sallama wa su ce sun kama su kukan rayuwa wallahi babu shi ko hana rabul ko allajiwa ne ko waye duk babu la yas'aluna an-nasa ilhafa Allah ya ce wa'ansu jahilai ma daga cikin mutane zaton mawadata suke musu ba basu yadda ba sun yadda ko naira 200 gare su sun sai omar naira musu sun wanke tufan sun fito lafiya kalau basu yadda su fito a gane suna da matsala basu yadda ba kaga irin waɗannan bayin Allah sai Allah ya ce irin su ya kamata ku bincika ko ta hanyar matanku ko ta hanyar ƴaƴanku ku bincika ku je ku dinga ba su sadaka da kyauta alkhairin da za ku samu yafi akan ku dinga kyauta tariya an bayyanta saboda ka duk wanda Allah ta'ala ya kaddara masa da akwai to ubangiji ne yace idan kai wa Allah godiya to Allah zai kara ma wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid ubangiji ya sanar yace in sharɗi ce ai in a sharɗiya in kun gode min to Allah ya ce zan muku kari kan abin da na bawa in kuma kun mun butulci na ba ku kun ce ban ba ku ba ko na ba ku kun shiga cikin waɗanda ba su da shi suna kuka tare to Allah ya ce azabata tana da tsanani zan iya damƙar ka tun a duniya zan kwace ai Allah shi ya bayar kuma ya ga dama zai kwace an bayyanta saboda ka duk inda Allah ya ma ni'ima to ana so kai wa Allah godiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yi wa dan adam ni'ima Allah iya so ya ga alamun ni'imar a jikinsa ka gode wa Allah iyalanka su ji yan uwanka su sani makotanka su sani to wannan kai wa Allah godiya ita kuma godiyar Allah kala kala ce an fahimta akwai wanda godiyarsa ta aiki ce ba ta magana ba ce kamar ni kai talaka da bamu da komai misali to mu zauna mu dinga alhamdulillah ala kulli hal Allah mun gode ma duk irin yanayin da muka tsinci kanmu a ciki kai ta yin wannan an ce afdalid du'a alhamdulillah ka dinga yi wa Allah godiya duk yanayin da kake ciki to na kai wa Allah godiya amma alhaji the honorable da his excellency to su fa godiya sosai sun yi aiki bai san dauko sun bayar ka zauna kana ta alhamdulillah to bai kai ba bai isa ba an bayyanta kana ta alhamdulillah matsayin ka na hamshakin dan kasuwa babba mai samu to wannan bata isa ba godiyar ba ita ake so kai ba ka ebo abinda Allah ya hore ma wani yanki wadatar da iyalinka yan uwanka na jini makotanka malaman addini da sauransu to wannan kai ita ce godiyar da Allah yake so kai masa masu mulki a hannunsu su kuma godiyar da ake so su yi wa Allah shine su yi adalci mai mulki babban godiyar da zai yi wa Allah ya ajiye abubuwa inda suka dace inda suka kamata to wannan yayi wa Allah godiya cikin mulkin da ya bashi mai ilimi na addini godiyar da zai yi wa Allah ya zauna ya dinga karantar da al'umma to yayi wa Allah godiya cikin abin da Allah ya bashi haka nan mai dukiya ya dauko dukiyarsa wani sashen ya dinga taimakon bayin Allah iya tallafa musu iya rage musu radadin talauci to shi ma yayi abinda Allah yake so ya gode masa an fahimta wanda kuma baya can baya can baya can din sai ya zauna ya dinga cewa alhamdulillah alhamdulillah an fahimta nan da ke ko to wannan iya cikin abinda Ubangiji yake tallata mana in mun gode zai mana kare ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da rantsuwa kan wa'ansu abubuwa guda ko isin Imam An-Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abubuwa guda uku ina rantsuwa da Allah to idan kun yi su ga abin da zai faru ba yace ma na kasar sadaqatin min mal manzon Allah sai da rantsuwa manzon Allah a gun mai imani ko baka yi rantsuwa ba mun yadda da abin da ka faɗa domin kai ne sadiqul masduq to amma domin ya karfafi zancen sai da Ubangiji ya rantsuwa da kansa Allah manzon Allah ya rantsuwa da kansa yace duk wanda yake sadaka da ikilasi da kyakkyawan niyya da neman lada a gun Allah da gujewa riya to manzon Allah ya ce wallahi dukiyarsa ba za ta ragu ba ba fawai ta kare ba a ba za ta ragu ba raguwar ma ba za ta yi ba kullun Allah zai kawo hanyar da za ta karu ne in dai ka kiyaye riya a cikin sadakarka ka sa ikilasi kuma ka nemi lada a gun Allah ka boye an fahimta ba irin kyautar da za a sa mutane a layi a dinga daukan sa a waya ana dorawa a Facebook ba ana ba su kwanan masara ko gari ko abinci da ba ana ta dauka wani akwai riya a ciki akwai kaskantar da dan adam a ciki magabatan kwarai in sun tahi kyauta wani lokacin cikin dare suke yi su kai gidan mutum wallahi bai san wanda ya kawo ba an ce Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara yarda da shi an ce daga cikin irin aikin da yake yi a yanayi na matsin rayuwa irin wannan cikin dare sai ya dinga daukan buhun alkama ko rabin buhun gari sai ya je kofar gidan wani ba wanda ya gani sai Allah sai ya ajiye gobe mutum ya bude gidansa zai tafi sallan asuba ko zai ci karo da buhu sai shi a wani bawon Allah ya kama sai ya je ya sashi a gida an ce ya fi shekara da shekaru iya wannan ba wanda ya sani cikin dare yake tashi ya dau buhun kaza ya kai kofar gidan wani ya aji iya bude kofa zai je masallaci sai karo da buhu kamar yanzu ne ka ci karo da buhun shinkafa ko buhun masara kaga wani masallacin ma ba zai iya zama tsaba murna an fahimta haka yake yi sai da ya mutu aka gane shi ne yake da ya mutu inda aka gane sai aka ga nan dinsa an zo masu masa wankan gawa so kamar wani ciwo ko wani birdi a bayansa sai yake tambayar iyalansa ya ji ciwo ne suke ce kai wallahi ba san wani ciwo da ya ji ba aka ci tume wannan kuma sai can kuma wanda ake kai musu wannan sadakar su ga kashiru sati ɗaya biyu na ce ni ba shiru ba me ya faru ya ce Allah da ba a sati biyu sai na ga buwa kofar gida na ce ni ma haka ni ma haka sai aka gane hai shi ne yake da ya mutu abin ya tsaya kaga boyewa ake so kai ana so idan zaka taimaki mutum sadaka ta tadawi ka boye iya cikin sharɗin da Allah zai karba kuma zai kara ma dukiyarka abu na biyu manzon Allah yake cewa duk mai afuwa amma abu kana da ikon daukan matakin ramuwa ko daukan mataki ne inda kaga dama da mutum kace ka yafe dan Allah to kuma manzon Allah ya ce wani ko matsayi Allah zai kara ma sai Allah ya kara ma matsayi da daukaka indai kana yafe a cikin al'umma abu na uku yace duk wanda ya bude kofar roƙo da bara kuma Allah sai ya bude mai kofar talauci kuma an bayyana wannan wannan sharadi ne manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam daga karshe karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sa a zuciyar zai taimaki dan uwansa to Allah ya alƙawari zai taimake shi inna Allaha ma'a al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi a cikin wani dogon hadisi Allah iya tare da bawa ma'iyar Allah tana tare da kai idan kai kuma kana cikin taimaka dan uwanka. Ku duba ya ƴan uwa, mace ce fa karuwa, manzon Allah yake ba mu labarin ta, tana fasikanci bata tuba ba. Wata rana tana tafiya, kishi ruwa ya kama ta, ta ga wata rijiya, ta yi dibara da gelanta da takalminta, ta jawo ruwa ta sha, ta dan ji sawaba a rayuwarta. Sai ta ga wani kare a gefe, iya ta haki, iya ta neman ruwan da zai sha, da ce ba maki abin da naji na kishin ruwa, wannan karamar shi yake ji. Sai ta koma rijiyar nan, ta yi dibara, ta ebo ruwa, ta biya kare ya sha. Sai Allah ya yi wa manzon Allah wahayi, Allah ya gafarta mata. Kare ba, ku duba wanda ya aikin kuma karuwa ce mai zunubi, wanda ko tuba ba ta yi ba daga karuwancin, ta taimakawa kare ya sha ruwa, manzon Allah ya ce Allah ya gafarta mata duk zunubanta gaba ɗaya. To ina ka taimaki mai la ilaha illallah? Ina ka taimaki masallaci? Ina ka taimaki mahaddacin Qur'ani? Ina ka taimaki mutumin kirki? In dai kai da kyakkyawan niyya, wani irin zato za ka yi kuma Allah ta'ala zai yi ruwa da ɗanka. Saboda da ƙarshe ina kira ga 'yan uwana, mu dage mu faɗa da shi ɗan a irin wannan yanayin, mu yawa ta kyauta ko mun ƙanƙantar ta. Lokacin matsi ne ba daɗi kam. To amma daga cikin irin abin da ake ganin jiyar mutar mumi ne, akwai abin da Laraba suke cewa aljihudul muqil, ƙoƙari cikin ɗan ƙanƙanin da Allah ya baka. Ƙoƙari. Akwai wata ƙabila a garin Madina, ƙabila ce mai zaman kanta, al'adarsu idan an shigo irin wannan situation ɗin, ana matsin rayuwa babu, sai a yi yekuwa, ce kowa ya fito da abin da Allah ya hore mai a gidansa. Kowa, mai rabin buhu ya fito da shi, mai buhu ya fito da shi, mai kwano goma ya fito da shi, wanda babu ma ya zo, duk su samu wani ƙaton fili ko masallaci, kowa ɗan abin da Allah ya hore masa ya zo da shi ya zuba a wurin. Kuma kun san sahabai da gaskiya, ba wanda zai ɓoye wani a ba gida. Iyaka abin da Allah ya hore, wallahi da shi za su fito gaba ɗaya. Idan an zo an tare abin da ya samu, sai a zo a raba shi daidai, da wanda ya kawo buhu goma, da wanda ya kawo rabin buhu, da wanda ma ba shi da shi, duk ɗaya za a raba. Manzon Allah da ya ji labarin haka suke, sai ke cewa waɗannan mutane ni a cikinsu nake, su ni ne, hum minni wa ana minhum. Haka manzon Allah ya ce, domin gamsuwa da abin da suke, domin suna taimakon ƴan uwansu ba tare da sun tura junansu asiri ba. Allah taimake mu, Allah ya ba mu ikon taimakon junanmu. Allah ta'ala, muna roƙonka ka sa mu yi lafiya, mu gama lafiya. Wannan yanayi da yake cikinsa, Allah ta'ala ka riƙe mana imaninmu, Allah ka riƙe mana mutuncinmu, ya Allah. Allah ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa. Allah ta'ala, muna roƙonka ka jiƙan mahaifanmu, ka sa aljanna ce makomarsu, da mu da su gaba ɗaya. Muna addu'a Allah ta'ala da mu da zuriyarmu ka ɗora mu a tafarki madaidaici. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya. ‘Yan uwanmu ƙasar Nijar, Allah ka zaunar da su lafiya. Da zan ga wani labari dai ban san ingancinsa ba, an ce wai ko Faransa ta fara kai musu hari, na dai karanta ɗazu bayan al'asar. Allahu a'lam. In hakan ne, to Allah ya tsaida wannan musiba. In ma ba hakan ba ne, Allah ya tsaida wannan musiba. Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya. Nijar ‘yan uwanmu ne a addini, a al'ada. Kawai dai tura mulkin mallaka ne suka raba mu da su, al'adarmu ɗai, addininmu ɗai da su. Saboda haka muna musu addu'a, Allah ya zaunar da su lafiya. Wannan abu da ya faru, Allah ya sa a kawo warwararsa cikin kwanciyar hankali. Allah ka sa musu nutsuwa, kada su yaudaru da yaudarar Turawa, ya Allah. Allah ka sa su gane izinar abin da ya faru a Libya, su Sudan, su Syria. Allah ka buɗe musu ƙwaƙwalwar su gane makircin Turawa irin wancan ƙasashe. Allah ka ba su haɗin kai da fahimtar duk makirci da kaidi nan na Turawa, ya Allah. Allah ka zauna da su lafiya. Allah ka zauna da mu lafiya. Muna ƙara addu'a ga ɗan uwa shi malam Ibrahim Musa Albani Kuri, Allah ya ji kansa, Allah ta'ala ya gafarta masa. Akwai ɗan uwa chairman na cikin fantami, gashi muna tare da shi, shi ma yau zai kai kamar kwana goma kenan da rasuwar mahaifinsa. Dan ran wata Lahadi muna cin, muna darasi Abubuwa Shango a masallacin kusa da gidan Alhaji Salame Nangi, muna darasi bayan magariba zuwa isha. Aka masa waya ya zo jikin mahaifinsa ya matsa, kafin ma ya ji Allah ta'ala ya masa rasuwa. Kaka yana gun karatu, Allah ta'ala ya kawo ajalin mahaifin shi. Allah ta'ala ya gafarta masa, ya yafi masa, ya ƙara masa haƙuri da mu gaba ɗaya. Abin da ya bari, Allah ya sa masa albarka. Allah ta'ala ya tallafi bayansa. Allah ya riƙo da hannun bayansa.
Allah ta'ala dukkanmu muna da bukatu a gunka ya Allah, Allah ka biya mana. Amma ba san ku ba, an fidar lokacin ne, ni dai ina da bukata gun Allah, ba san ku. Eh, mu dai daga yi daga can gefe gefe muka zo, muna da yawa ko kuma kuna da akwai ku. To Allah muna tawassuli da wannan zama, da mu din da ku din duka abin da muka sa gaban alkhairi Allah ya biya mana. Abin da ya doso mu na shari muna roƙon Allah ta'ala ya aminta da mu daga sharrinsa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.